الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 14 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 9 ga watan 3 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikh Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wai misali, sallah ce aka yi mai raka'a hudu. A raka'a ta uku sai limami ya zauna, kuma ba tare da an yi masa tasbihi ba sai ya salamci. Bayan ya salamci, aka tunatar da shi cewa sallar nan ba ta cika ba, raka'a uku aka yi. To sai ya tashi ya yi harma ya ciko ta hudu. Me ya kamata ya yi na sujada a nan? Abin da ya kamata ya yi na sujada ita ce wannan sujada ba adi, kamar yadda nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya salamci kafin cikar sallah to sai ya tashi ya ci ko abin da ya rage masa a ƙarshe, kuma ya yi sujada ba'di, ma'ana bayan sallama ya duka ya yi sujada biyu, su ne ake kiransu sujada ba'di, kamar yadda hakan ya faru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin Zuliyadai, wanda ɗaya ce daga cikin sallolin yamma, in ma azhar ko la asar, da aka yi raka'a biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya salamci, sai ya koma can gefen masallaci ya yi kishingide akan wani kututturen dabino, ka annahu ghadban, ka ce tamkar cike da fushi yake. Zuwa jimawa sai wani sahabi ya zo, shi ne Zuliyadain, sai ya ce ya Rasulallahi, ya ce ya manzon Allah, shin mantawa ne kai ko kuma rage sallar ci a kai? Manzon Allah ya ce ni ban manta ba, kuma sallah ba a rage ba, tana nan yadda take. Manzon Allah sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbansa, sai yake cewa a sadaqa ma qalahu Zuliyadain aw kama qala. Manzon Allah ya ce shin yanzu abinda Zuliyadain ya faɗa haka ne, cewa raka'a biyu muka yi? Suka tabbatar masa kwarai haka ne, lalle raka'a biyu aka yi. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya dawo mahallinsa na limami, ya wuce gaba suka yi sahu a bayan shi. Manzon Allah ya yi kabbara ta harama, ya zo da waɗannan raka'o'i biyu da suka rage. Da ya salamce, manzon Allah sai ya kabbara, ya maida goshinsa ƙasa, ya yi sujada, ya ɗago, ya sake maidawa, ya ɗago, manzon Allah ya salamci. Bayan ya salamce sai yake cewa da su, inna ma ana basharu an sa kamatan sau fa iza nasitu fa zakkiruni, manzo Allah yace ku san da cewa dai ni dai dan adam ne an gane ku waka a bakin me ita tafi dadi ni dai dan adam ne kenan anan duk wanda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum bane to sai ya mai sai ya nema masa mahalli in ma yace mala'ika ne in yace mala'ika ne to wannan kuma ya karyata alqur'ani in yace aljanna to wannan ya karyatar da alqur'ani ya tauye darajar shi saboda aljan wato bai kai darajar dan adam ba dan haka can cikin suratul an'am ubangiji ta'ala na faɗa kullu aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay kul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkaru dan adam ne ta fuskar halitta an same shi ta hanyar uwa da uba Amina da Abdullahi yana ci yana sha yadda kowane dan adam yake ci yake sha yana rashin lafiya irin yadda muke rashin lafiya baya iya janyo ma kansa amfani daidai da misqala zarra balantana ije ma kai tsanani ko cuta amma ta inda ya bambanta da sauran ƴaƴan adam da duk abin da Allah ya halitta shine ta bangaren daraja Allah ya fifita darajar shi akan kowa da komai domin Allah ya masa ya kai shi matsayi na annabta da manzanci wanda annabta da manzanci sune kododuwa a wajen daraja babu wata daraja sama da annabta da manzanci a cikin annabawa da manzanni shine number 1 dan haka can ubangiji ta'ala yake faɗa kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid to dan haka shine dai a wannan hadisi yace innama ana basharun kusan da cewa ni dai dan adam ne an saka matan sauna ina mantuwa yadda kuke mantuwa domin rashin mantuwa sifa ce wadda take banta da ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yake faɗa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa sai yace fa idza nasitu manzo Allah yace in har nayi mantuwa na manta fa zakkiruni manzo Allah yace ku tunatar da ni dan haka a takeice wannan hadisi yana cikin sahihai abin da yake fa'idantarwa duk wanda ya salauce kafin cikar sallah idan ya tuna sai ya tashi ya ciko abin da ya rage masa in ya salamci sai ya yi sujada ba'di an gane amma in ya manta yayi kabli to kablin ta tsaya matsayin ba'di domin daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa kullun sujada kabli ce kadai ba maganar ba'di wasu sun tafi akan cewa kullun kawai ko rage ko kari mutun yayi sujada ba'di zai yi tare da cewa malaman malikiya sune suka hada kan hadisan suka fahimci cewa a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rage wato kabli yayi a inda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kari kenan ba'di yayi dan haka kenan anan iya abinda mutun zai yi sujada ba'di ita ce zai yi a duk wanda ya salamce kafin cikar sallah sai idan ya tuna sai ya tashi ciko abin da ya rage masa sannan kuma ya yi sujada ba'di karin fa'ida kabli ko ba'di in an yi su ba a maimaita tahiyya hadisin da yazo akan maimaita tahiyya bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne bai shi wai hukuncin sallar gawa da takalmi ba ma sallar gawa ba kowace sallah farilla ko nafila zaka iya yin ta da takalma matukar babu najasa a kasan takalman ka hadisin yana cikin as-sunanul arba'a wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah sahabbai sai suka ga ya fitar da takalman sa ya maida gefe ya aje ganin haka kai tsaye kowa daga cikin su sai ya cire takalman sa ya maida gefe ya aje ana gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo sai yake cewa mali arakum khala'atum ni'alakum manzo Allah ya ce me yasa naga duk kun fitar da takalman ku suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka abinda zamu fa'idanta a wannan gaba tsantsar koyi na mazan jiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin cewa fa kai tsaye ya fitar da takalman su kuma kowa sai ya fitar da nashi shine yace me yasa naga duk kun fitar da takalman ku suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka sai yace ku san da cewa sababin fitar da takalma na jibrilu ne alaihi salam yazo mun a yanzu ya sanar da ni cewa akwai najasa wato kasan takalma na dan haka na fitar da su manzo Allah yace daga yau dayan ku idan yazo masallaci ya leka kasan takalman sa idan akwai najasa manzo Allah yace ya goge najasar akan kasa yayin sallah da takalman sa dan haka najasa in ta taba takalmi ko bayan gari ne katako ko abin da yake kama da haka tsarkake wannan takalmin shine goge shi akan kasa ba sai an sanya ruwa ba shine yace ya goge takalman sa akan kasa yayin sallah da takalmin shi amma wani hadisi ne tabbatacce wannan amma wani hadisi na daban manzo Allah yake cewa khali kul yahuda sallu fi ni'alikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khaf wala khafafihim aw kama kana wala khifafihim manzo Allah yace ku saba ma yahudawa ku yi sallah da takalmin ku domin yahudawa ba sa sallah da takalmi ba sa sallah da kufi to dan haka anan ba sallar gawa ba kowace sallah ce mutum zai iya yin ta da takalman sa sai dai in yana jin tsoron fitina ga mutanen da suka shahici addini wanda in kai sallah da takalmi za su iya kyamatar ka kamar misali mutanen gida yanzu misali wata ƙauyen in ka tafi kai sallah da takalmi ta za su yi ga wani sabon bai yahude ko wani arne an gane ku to abinda ya kamata ka yi su a hankali ka fahimtar da su in sun fahimta in ya so sai ka ɗabbaka sunna dan haka akwai abin da kai ci sallar gawa fa za a yi akan titi galibin titin wani zaka ga cewa wani na nema do azumi amma wai mutum ya fitar da takalman sa to ko sallah mai ruku'u da sujada ana yin ta da takalma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma in ka koma kowane littafi galibin da tattafai waɗanda suke na fikihu waɗanda suke mutawwalat manyan da tattafai zaka ga a cikin babu bahara sun kawo maganar takalmi menene tsarkake takalmi game da najasa ka koma anan cikin aqrabul masalik da muktasar qalil zaka ga wannan mas'ala a cikin kitabul bahara to in har ba a sallah da takalmi menene fa'idar shigo da shi a cikin wannan babu to dan haka dai a takeice tsarkake takalmi in an taka najasa shine kawai a goge shi akan kasa sai a yi sallah da takalma darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu wato littafin da ke bayani game da hukuncen sayi da sayarwa kuma mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ihya'ul mawat shine rayar da wato kasa matatta bayani ya gabata duk mutumin da ya yanki daji ya sassabe ya yi shimge ko ya tuna rijiya ko ya janyo wata korama ko ya yi wani katon rami domin ruwan sama ya taru a cikin gonar to wannan ta zama mallakarsa kuma bayani ya gabata ba maganar neman izinin wato ranka ya dade ba sai ka kai gaisuwa ba an gane ku domin dajin Allah ne dan haka kasancewar ba maganar cewa sai ka nemi izinin wani in dai daji ne kayanka wanda wani bai rigaye ka ba kama wurin an gane ku kama wurin ku shine na ka zo mallakar gurin shine mutum ya zo ya sassabe in ya sassabe ya gyara dajin ya zo ya yi shinge ya kewaye ko ya tona rijiya ko ya yi katon rami inda ruwa zai taru ko ya janyo korama to wannan ya zama mallakar shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yake cewa man amara ardan laysa li ahadi fa huwa ahabbu biha manzon Allah yace duk wanda ya rayar da kasa wadda ba ta wani ba manzon Allah yace shi yafi cancanta da ita in dai mutum ya sari daji ya je ya sassabe kina rayarwa shine mutum ya sassabe ya yi shinge ya tona rijiya da abin da ya kama da haka manzo Allah ya ce to ta zama mallakar shi an gane ku kaga wannan nasi ne a bayyane wanda yake tabbatar da cewa ba maganar neman izinin wani kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke
a baban hadisi na karshe wato wanda muka wuce da shi hadisin wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rajul anan mubham ne dan haka al-ibham fi sahabati la yadur rashin sanin ainihin sahabi da ya rawaito in dai an tabbata sahabin manzon Allah ne to wannan baya cutarwa domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su adilai ne Ubangiji ta'ala shi ya tabbatar mana da adalcin su daga saman bakwai wanda ayoyi sun wuce a lissafa irin su fadar sa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin al-aya da fadar sa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari ladina tabauhu fi sa'ati al-usra al-aya da fadar sa can la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى إذن صفة ترسل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا da fadar sa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna da fadar sa lil fuqara'i alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara dukkan su wadannan ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su adilai ne wanda kar mu manta irin haka ya maimaitu tun a cikin kitabu bahara da yake cewa wa ar-rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tagtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'a wani ya tarifa jami'an kaga shi ma sahabin da ya rawaito wannan hadisi mubham ne ba a san ba wani ne to dan haka wannan baya cutarwa shine yace wa ar-rajulin min as-sahabati radiyallahu anhum daga wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada aghazautu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqulu yace sai na ji shi yana fada manzo Allah yana cewa annasu shuraka'u fi salasati manzo Allah yace su mutane wato masu tarayya ne game da abubuwa uku lafazin annas wato baya da asali a cikin riwayar da take cikin musnad na al-imamu ahmad da as-sunan na al-imamu Abu Dawud an gane ko iya abin da yazo al-muslimuna shuraka'u fi salasati an gane fi salasati ko kuma lafazin da yazo riwaya ta Abu wannan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ita kuma tana cikin sunan Ibn Majah manzo Allah yake cewa salasul la yumna'ana abubuwa uku ba a hana wani abubuwa uku ba a hana wani shine anan wannan riwaya da malin yazo da ita shine yace annasu shuraka'u fi salasati mutane wato masu tarayya ne game da abu uku kaga in aka ce abun tarayya kwa to ba a yi sa ba a hana wani duk wanda yake da tarayya kenan yana da haƙƙi akan abu farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa fil kana'i wato game da ciyawa shine a Hausa ake cewa tsatsi in aka ce alkala shine alkushu ciyawa to amma anan galibi in aka ce alkala tsanwar ciyawa ake nihi amma bai kebanta da tsanwa ba sawa'an danyar ciyawa ce ko gushasha ko busassa an gane ko asali kenan in aka ce alkala danyar ciyawa to amma bai kebanta ba da danya sawa'an danya ce ko busassa shine manzo Allah yace firkalai wato game da ciyawa kenan mutane masu tarayya ne dan haka kasancewar ita ciyawa inda ta fito ko a gonarka ta fito inda ka sare daji kamar laka ya zama to gonarka
to baka da yancin da zaka hana wani sawa'an danyar ciyawa ce ko busassa. An gane ku? Ko a gonar ka ce baka ce ba sai an baka kuɗi za a zo a yi ciyawa. Idan ka karɓi kuɗi haramun ne ka ci. Allahumma sai dai in kai ka tuke ciyawar ka ciro ta ka tara in yaso a baka kuɗi a saya. Amma duk wanda yazo zai yi ciyawa baya halatta ka hana shi. Ko kuma mutumin da zai saka dabbar shi a gonar domin ta ci ciyawar baya halatta ka hana shi. Allahumma sai dai saboda amfaninka da ka shuka dan kada dabobin su bannata ma to a wannan lokaci zaka iya hanawa. Amma da zaran ka girbe amfaninka ka kwashe amfani gona to baka da yancin da zaka hana wani ya saka dabbar shi yayi kiwo a ciki. An gane ku? Domin ciyawar nan Allah ne ya tsirar da ita. Ba kai ba ka tsirar da ita kuma ya tsirar da ita saboda amfanin bayansa. Ka koma can cikin suratul Baha, Ubangiji Ta'ala na faɗa, "Allazi ja'ala lakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi min nabatin shatta." Kulu wara'au an'amakum inna zalika la'ayatin liulin nuha inna fi zalika la'ayatin liulin nuha. Shine yake cewa ubangijinku wanda ake kiran ku zuwa kadai tashi a cikin ibada shine ubangijin da ya maida muku kasa tamkar shimfida kuna takawa kuna zuwa duk inda kuke so. Wasalaka lakum fiha subula kuma ya keta muku hanyoyi a cikin kasa. Daga nan in yamai kake son tafiya akwai hanyar da za ta kai ka. In difa kake son tafiya akwai hanyar da za ta kai ka. In Najeriya za ka tafi akwai hanyar da za ta kai ka. Dukkan waɗannan hanyoyi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne ya shata mana su. Wasalaka lakum fiha subula. Sai ya ce wa anzala lakum wa anzala minas sama'i ma'an. Sannan ya saukar da ruwa daga cikin girgije. Fa akhrajna bihi min nabatin shatta. A sababin wannan ruwa da muka saukar Ubangiji Ta'ala ya ce muka fitar da wato dangogi wato na tsirrai waɗanda suke mabambanta. Ubangiji Ta'ala ya ce kulu ku ci daga abinda kuka shuka. Sai ya ce wara'au an'amakum kuma ku yi kiwon dabobin ma'ana ku ku ci bayar su su cikar mani. To dan haka mutane masu tarayya ne ciyawa ko a gonarka ta fito baya halatta ka hana wani ya zo ya ciri ciyawa ko kuma ya saka dabbar shi ta yi kiwo sai dai din kana jin tsoron bannata maka amfani to a wannan lokaci zaka iya hanawa. Amma da zaran ka girbe amfaninka to duk wani mai dabba yana iya saka dabbar shi a cikin wannan gona ta yi kiwo idan ka hana shi kai zalunci. Sannan an gane ko? Sannan sai ya ce walma'i. Dan haka kenan muka wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hima illa lillahi wa li rasulihi. Ba maganar mutum ya shinge daji yace kawai iya nan duka nashi ne ba wanda zai saka dabba ta yi kiwo din banda tashi. To wannan haramun ne manzon Allah yace ba wanda yake da yancin yayi haka sai Allah sai manzon sa. Kamar yadda Larabawa a jahiliya suke yi bayani ya gabata sai mutum ya saka daji ya saka kuyukuyo a cikin daji. Idan yayi kuka kudu da arewa gabas da yamma iya inda aka ji kukan sai ya maida cewa nan haramin sa ne ba wanda zai saka dabba ta yi kiwo in ba tashi ba. Kamar yadda shugabannin Larabawa a jahiliya suke yi. To dan haka sai Allah sai manzon sa. Menene ake nihi anan? Duk wanda ya zamanto jagora na musulmi to yana iya killace daji dawan da ake kiran shi a Hausa dawan gwamna. Kenan wannan in shi gwamnan ya killace daji saboda dabobin shi kadai to wannan haramun ne zalunci ne. Amma in ya killace daji saboda dabobin kasa dabobin al'umma su za su ringa kiwo a cikin gu to wannan kuma halaka ne. Sannan abu na biyu sai yake cewa walma'i. Maza Allah ya ce da ruwa dan haka shi ma ruwa baya halatta mutum ya sayar da sauran ruwa kamar yanda hadisi na cikin sahihu Muslim yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma'i. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da sayar da sauran ruwa. Rijiya ko kai ka gina ta idan ka sha abinda zai wadace ka to sauran da ya rage baya halatta ka sayar ma wani. duk wanda yake da bukata dole ka bar shi shi ma ya sha. An gane ku, ko a cikin gidanka take dole ka ba da izinin duk wanda yake da bukata ya zo ya sha. Sawa'an ruwa ne wanda yake saukowa daga sama kamar yanda tauki ruwa yake zawwa ya taru, ko kuma kurama wadda take zawwa. An gane ku, ko kai ka janyo kurama cikin gonarka, in ka kwalihi iya abinda zai ishe ka, duk wanda yake da bukata baya halatta ka hana shi. Haka ruwan da yake bubbugowa daga cikin kasa, an gane ko, baya halatta in ka dau abinda zai amfane ka, in a cikin ruhu ne wanda yake mallakar ka, to baya halatta ka hana wani. Amma misali wannan tauki ne a daji ba gonar kowa bace, to wannan baya halatta ka hana wani. An gane, kuma bakka da yancin cewa kai kake da cancanta a farko. Abin da yake cikin mallakar ka shine kake da cancanta a farko, sai in ka dau abinda zai wadace ka, sannan kuma abin da ya rage baya halatta ka hana wani. Dan haka dai, sayar da sauran ruwa a cikin rijiya ko ruwan tanki kamar yanda wasu suke sayarwa, wannan haramu ne, taukin ba naka bane ba. In ma kana ganin cewa kai ka mallaki wannan gu tanki naka ne, to ai ruwan ba kai ka saukar da shi ba, Allah ne ya saukar da shi, kuma dan amfanin bayan shi shine ya saukar da shi daga cikin girgije shi ya zaunar da shi a cikin kasa. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake fada, wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. A can cikin suratul mu'minun Ubangiji ta'ala yake cewa mu ne muka saukar da ruwa daga cikin girgije bi qadarin, Ubangiji ta'ala yace da wani gurgudu, fa askannahu fil ardh, mu ne muka zaunar da shi a cikin kasa, da wanda ya kwanta a cikin rami, da wanda ya nitse cikin kasa gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ne ya zaunar da shi dan bayan shi su yi amfani da shi. Sai ya ce wa inna ala zahabin bihi, lalle mu a bisa kafar da wannan ruwa, laqadiruna, Ubangiji ta'ala ya ce mu masu iko. Haka in ka koma can cikin suratul hijr, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu biqazini. Haka a cikin suratul waqi'a, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu almunzilu. Ubangiji ta'ala yace ku bani labari game da ruwan da kuke sha, shin wai ku ne kuka saukar da shi daga cikin gilgije da wayan ku da dabarar ku, am nahnu almunziluna, ko kuma mu ne muke saukar da shi. Dan haka dai, sayar da sauran ruwa a cikin rijiya haramu ne, ko a tanki ko a korama haramu ne. Anan in kana so ka sayar, sai dai ka sa guga ka janyo, in ka janyo ka tara shi a cikin wani makayi, to anan in wanda yake so kuma ka saida mishi. Amma duk wanda yazo yace a da kanshi zai ja, shi baya bukatar wannan naka, da kanshi zai ja a cikin rijiya, to baya halatta ka hana shi. An gane ku, baya halatta ka hana shi. Dan haka kasancewar abubuwa ne waɗanda suke na amfanin jama'a, abubuwa ne waɗanda suke na amfanin jama'a, wanda jama'a masu tarayya ne a kai shi. Don haka kenan, anan sai dai misali irin ruwa wanda kamar misali kai ne ka sa wani moto famp kake janyo shi, kenan anan kasancewar ka riga ka janyo shi ka tara shi, kenan anan yana halatta ka saida. Kamar yanda misali ake sayan ma da mutane ruwa aka ja kumfuna wanda ana hako ruwan da sauran wani wannan, ta bangaren dan yana halatta a saida. Amma duk wanda yace shi da kanshi zai turo zai janyo a cikin rijiyar, to anan bayya halatta a hana shi, kuma ba maganar a saida masa. Sannan abu na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wannan, wato da wuta, ita ma wuta mutane masu tarayya ne a kanta. Duk wanda ya zo cikin gonarka ya ce zai yi itace ya yi makamashi, to baya halatta ka hana shi. An gane ku, ko zai yi itace zai je ya sayar, baya halatta ka hana shi. An gane, matukar kenan ba danyen ba itace ba ne ba waɗanda suke rayayyu zai kashe. Amma in kasancewar misali irin aski da ake ma icce ya toho, ba irin sarin da za a ma icce ya mutu, to wannan baya halatta a hana mutum. sawa'an mai gona ko wani can daban ya zo ya hana mutum ya sare itaci dan yayi makamashi baya halatta. Allahumma sai dai in ya kasance irin sarar da zai ma iccen sara ne wanda zai kashe icce, to wannan kuma ana iya hana shi saboda barna ce nan zai yi. Kenan ko a gonarka ya zo zai sare itace zai je yayi makamashi ko zai je ya sayar, matukar ba barna ba ce zai yi wanda zai kashe icce, to wannan baya halatta a hana shi saboda ba kai ka tsirar da iccen ba, Ubangiji ta'ala shi ya tsirar da shi. Haka nan ko kuma mutum ya zo makamashi ne zai dosani wuta ya je ya hura ya yi amfani, to baya halatta ka hana shi. Sai dai in ka tabbata wannan wuta in ya dosana wata barna ce zai yi, ko kuma ya kasance misali ka hura wuta kana ji mutum ya zo shi ma dan ya ji gumi, to baya halatta ka hana shi. Ko kuma ka hura wuta mutum ya zo ya koma gefe yana nazari domin ya yi amfani da wannan hasken wuta, to baya halatta ka hana shi. An gane ku? Ta wannan bangare hudu abin da ya shafi makamashi, ko wanda ya zo zai dosani wuta, ko wanda ya zo zai ji gumin wuta, ko wanda zai yi amfani da hasken, baya halatta a hana shi. Domin kasancewar ita wannan wuta halitta ce ta Allah, kuma Allah ya halicce ta don bayinsa su yi amfani da ita, kamar yadda yake faɗa a can cikin suratul waqi'a, afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'atum shajarataha am nahnu munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbihi bismi rabbikal 'azim. Ubangiji ta'ala ya ce ku ba ni labari game da wutar da kuke kestu. Ya ce a antum ansha'atum shajarataha, shin ku ne kuka halicci itaciyar da ake kestun wuta da ita? Akwai itaciyar da ake kiranta zurma, wanda in ka daukarin iccen ka goga in za ka ga wuta ta kama. Allah ya ce a antum ansha'atum shajarataha, shin wai ku ne kuka halicci itaciyar da ake kestu, wanda in an goga ita ce a shana sai wuta ta kama? Amna hannun mun shi una, ko kuma mu ne muka halicci wutar ku gaya mana itaciyar, ko mu ne muka halicce ta? Sai ya ce nahnu ja'alnaha tadhkiratan, ita wannan wuta da kuke gani Allah ya ce mun halicce ta ne dan tunatarwa, mun maida ta tunatarwa ne ga wutar lahira. Wa mata'an lil muqwin, kuma mun halicce ta ne mun maida ta abin amfani ne ga matafiya yan bulaguro. An gane ku? Lil muqwin anil musafirin, amfani ce saboda yan bulaguro. Yanzu misali kai ne zaka yi bulaguro, anan sai ka dauki garoshin wuta kana tafiya da shi, Ubangiji ta'ala sai ya halicci itaciya, iccen itaciyar kawai zaka dauka, duk inda kake bukatar wuta daga ka goga su junansu da juna kawai wuta sai ta kama. To dan haka dai a takaice waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na amfanin jama'a, wanda baya halatta wani ya hana wani, shine hadisi na ƙarshe a baban. Zamu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul waqfi an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويدئم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة
الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه مالم الله يجي كانسا نافتا وتوانم بابيني واندكي بياني game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen waqafi wanda lafazin al-waqaf shine ake kiran shi al-habs an gane ko waznan wa ma'ana al-waqfu al-habs in aka ce al-waqaf wato shine tsida abu kasare abu kasai da shi shi ne suke fada larabawa suke cewa waqaftu kaza ai habastuhu ma'ana na tsida abu kaza shine ma'ana na tsare shi wanda shi al-hubus al-habsu shine kina a Hausa dai ake cewa al-hubus wanda kasancewar larabcin ne aka wannan din shi shine kina al-habsu ko kace al-waqfu a larabci a shar'ance shine malamai suke cewa wato tahbisu la asli wa tasbilu al manfa'a a takaicen takaicewa kenan tahbisu la asli kenan tsida asalin wata dukiya wa tasbilu al manfa'a wato da shudar da amfanin ta cewa ayi ta amfani da ita kenan amma dukiyar tana nan an tsida ta ba maganar asida ba maganar ayi kyauta ba maganar ayi sadaka ba maganar agada an riga kenan ta zama wakafi ko kuma ka ce habsu mali yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi tsayar da wata dukiya dukiyar da yin amfani da ita ke yiwuwa kuma tare da wanzuwar ainihinta abinda za a yi amfani da shi kuma yana nan kamar yanda yake ba tare da ya gushe ba kaga duk abinda kenan za a iya karar da shi kai tsaye in aka yi amfani da shi to wannan ba maganar ayyukan wannan ayi waqafin shi yanzu misali abinci ka kawo buhun shinkafa kace wannan waqafi ne da zaran an dafa an cin yayi shikenan ya kare to amma wannan fili ne kazo kace kai waqafin shi a gina makaranta ko a gina wani masallaci ko a yi masaukin baki da abin da yake kama da haka to kaga wannan wuri da ka bada har kiyama yana nan kowa zai zo ya amfana da gun ya tafi sha'anin shi in masaukin baki ne ba ko ya zo ya sauka in ya gama kwanukan da zai yi gaba gidan da yana nan ba maganar agada ba maganar asida ba maganar ayi kyauta in wata dabba ce kenan kana iya yin waqafin ta duk wanda yake da bukata wanda ka ayyana wanda kai waqafin saboda su su zo su yi amfani da shi duk wanda ya amfani kuma ya dawo da shi to shine suke cewa tahbisu la asli wa tasbilu al manfa'a kenan tsaida asalin dukiya tare da zartar da wato amfanin ta kenan ayi amfani kuma a dawo da shi abin yana nan ko kuma kace habsu habsu mali yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i aini tsara wata dukiya dukiyar da yin amfani da ita yake iya yiwuwa kenan duk abin da ba a amfani da shi ba maganar ayi waqafin sa sai abin da za a iya amfani da shi yanzu misali kazo kace kai waqafi da wata tsohuwar mota wadda ba za ta iya tashi ba kaga wannan ba waqafi bane duk abin da ba za a yi amfani da shi to ba maganar ayi waqafin shi to shine anan malam sai yazo kenan abu ne wanda yake da asali a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malaman al'umma gaba daya tun zamanin sahabbai har zuwa yau duk wani malami wanda ake kilgawa da fadarsa babu sabani cewa yin waqafi da wata dukiya wanda za a yi amfani da ita kuma ainihin dukiyar ya wanzu abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shine malam yazo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza mata al insanu idan mutum Allah ya masa rasuwa an gane ko so da yawa kakan ji idza mata ibnu adam bai zo ba iya abinda yazo al insan an gane ku tare da cewa dai in aka ce ibnu adam ana dinihi insani ke amma abin da yazo a lafazin hadisin idza mata al insanu
idan mutum Allah ya masa rasuwa manzo Allah yace in qata'a amaluhu in qata'a anhu amaluhu kwata-kwatan aikin sa da yake aikatawa a rayuwarsa gaba daya manzo Allah yace ya yanki gabarin sa ma'ana ya taka wuki duk wani abu da mutum yake aikatawa a rayuwarsa da zaran wannan jaddan ja ta kama to komai ya tsaya manzo Allah yace illa min salatin sidi ta hanyoyi uku yanzu misali kai ne ka saba sauke alqur'ani a cikin kwana uku ko a sati guda da zaran ka mutu shikenan fa wannan aiki ya tsaya ko ka saba yin azumi na nafila da zaran Allah ya maka rasuwa wannan azumi ya tsaya ko ka saba yin wasu nafilfili da zaran ka mutu wannan aiki ya tsaya duk wani aiki da kake aikatawa sawa'an na ibada ko wani aiki wanda yake na rayuwa in dai mutum Allah ya masa rasuwa to komai ya tsaya manzo Allah sai yace illa min salati sai dai ta hanyoyi guda uku farko sai yace sadaqatin jariya wanda a wannan gaba kenan menene za mu iya fa'idanta shine mutum ya zage ya bada himma akan kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na kwarai tun lokacin yana cikin koshin lafiya yana rayi an gane ko mutum ya zage akan ayyuka na ibada domin da zaran mutum ya mutu to komai ya tsaya wanda kuma samun matsayi da daukaka abun Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'allaka da iya kokarin mutum a wajen ibada a rayuwarsa ta duniya shine sai yace sadaqatin jariyatin farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaka wadda take mai gudana ita sadaka wadda take mai gudana shine malamai suka fassara cewa na daga cikin ta shine waqafi na mutum ya tsaye da wata dukiya fi sabilillahi a yi ta amfani da dukiyar tana nan kamar yanda take har zuwa kiyama to wannan sadaka ce jariya ladan shi baya yankewa an gane ku domin wannan yana daga cikin jibin shi kenan aikin shi ne wanda ya aikata tun yana rayi ba aikin wani bane sadaka jariya kai ne kana rayi ka assasa ma kanka wannan aiki wanda zai dure ladan shi ta gudana gare ka har zuwa kiyama shi yasa malam ya shigo da wannan hadisi domin da yawa daga cikin malamai sun fassara cewa waqafi yana daga cikin sadaka wadda take jariya wanda kasancewar ita sadaka jariya bata takaita ba ga waɗannan abubuwa uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana wato abubuwa ne sun kai kusan goma kamar yadda al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa littafi ma ya wallafa na musamman akan wannan shine anan da yace sadaqatin jariya sadaka wadda take mai gudana sai yace au ilmi yuntafahu bihi ko wani ilimi da ake amfana da shi ilimin da ake amfana da shi shine ilimi na addini kenan abinda ake nihi da amfani anan shine annaful ukhrawi amfani wanda yake na lahira kenan ba amfani ba wanda yake na duniya shi kuma in aka ce ilimi mai amfani shine ilimin da zai bambanta maka tsakanin gaskiya da ƙarya ya bayyana maka abu wanda yake alkhairi game da abu wanda yake sharri shine ake kiran shi alhuda kamar yanda can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin wato suratul fathi huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida haka in ka koma can cikin suratul saf abinda ake nihi da alhuda da yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda shine ubangijin da ya turo manzon sa bil huda malamai suka ce al-ilmun nafi ilimi mai amfani kenan ilimin addini sannan sai yace wa dinil haqqi da addini na gaskiya shine malamai suka ce al-amalus salih aiki wanda yake nagari to duk ilimin da mutum ya karantar da shi ilimin da zai bayyana ma mutum zai bambanta masa tsakanin gaskiya da ƙarya ya bambanta masa tsakanin alkhairi da sharri to wannan ilimi har izuwa kiyama ladan shi yana gudana. Shine yace au ilmin yuntafa bihi, ko kuma wani ilimi wato wanda ake amfani da shi, tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa duk wani ilimi in dai ilimi ne za a amfana da shi, sawa'an amfani wanda yake na lahira ko amfani na duniya, to yana iya shigowa, domin lafazin ilimi anan na kiraci. Sai yace a waladin salihin yad'u lahu, ko kuma wato wani da wanda yake nagari. Lafazin walad yashmalu dhakara wal unsa, ya hada namiji da mace. Yace a waladin salihin, ko kuma da nagari, yad'u lahu, wanda zai ringa yi masa addu'a. To waɗannan abubuwa ne uku waɗanda koda mutum Allah ya masa rasuwa, to ladan shi ba zai yanke ba har zuwa kiyama. Kaga idan muka kalli anan sadaka jariya, kaga wannan asali aikin mutum ne, shine ya assasa wannan yana raye, ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina masaukin baki da abin da yake kama da haka, ko ya yi wakafi da wata dukiya, to wannan yana daga cikin aikin shi wanda kuma ladan shi ba zai yanke ba har zuwa kiyama. Haka nan idan ka dauki ilimin da mutum ya karantar da shi, ilimi mai amfani, shi ma wannan aikin shi ne wanda ya gabatar yana raye, ladan zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Haka in ka dauki da nagari, domin kai ne sababin samuwar da wannan da, an gane ko uwa da uba su ne sababin samuwar mu a duran kasa, dan haka da yana daga cikin jibin mahaifinsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal walada min kasbihi, ay min kasbi abihi aw kama qala, yana daga jibin mahaifi. To in ka bar da nagari, ladan ka zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Wanda kasancewar ita sadaqatul jariya, kamar yanda muka yi bayani, bata takaita ba akan waɗannan abubuwa uku, tare da cewa akwai hadisi, hadisi ne hasan, yana cikin sunan ibn majah, kamar yanda Sheikh Nasir Albani ya kyautata danganan sa, haka nan a cikin irwaul galil wato ya kyautata danganan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa inna mimma yanhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, lalle yana daga cikin abin da yake tarda mumini daga cikin aikinsa da kyawawan ayyukansa bayan mutuwar shi. Manzon Allah yace ilman nasharafu, ilimin da mutum ya yada, an gane ko, ilimin da mutum ya koyar ya yada shi, sawa'an anan koyarwa ne kai ko kuma littafi ne ka wallafa na ilimi wanda yake mai amfani, kai koda biyan ka aka yi ka rubuta littafin, kana da lada har zuwa kiyama. Na biyu sai yace wa waladan salihan tarakahu, wato da da nagari da ya bari, wannan da ya ci gaba da yi masa addu'a. Wanda kasancewar da nagari idan ka bar shi, duk abin da zai aikata na alkhairi kana da lada, kana da sakamakon lada kai mahaifin, dan haka haƙƙi ne na mahaifa akan ɗansu yayi ta musu addu'a suna rayi ko suna mace, addu'ar Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama, kamar yadda Allah ya lakanta mana wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, wannan addu'a bata kebanta ba mahaifa sai suna mace ko suna rayi, suna da haƙƙin kai ta musu addu'ar Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu jin kai, kuma sannan kai musu sadaka da sunan Allah ya sadar musu ladan da duk wani aiki na alkhairi, wannan haƙƙi ne na mahaifa sawa'an suna rayi ko suna mace. Shine yace wa waladan salihan tarakahu, da da nagari wato da ya bar shi, wanda wannan gaba tana nuna mana muhimmancin ba da tarbiyya, tarbiyya ta musulunci, dan bayan da za a yi da ya zamanto nagari dole sai an karantar da shi addini, sai an ba da muhimmanci akan karantar da shi addini. Kaga anan zaka gane wauta da rashin hankali mutumin da zai dauki dan shi yaje ya danka ma arni, wai da sunan cewa wannan arni shine zai karantar da shi. Wannan yana daga cikin irin wanda Allah yake fada inna haula yuhibuna al-ajila wa yadhuruna wara'ahum yawman thaqila, wanda wannan arni da kaje ka danka masa kudi fa zaka zuba masa mai yawa, kuma da wannan kudi da ka zuba ka taimaka mishi akan ya ruguza addinin ka ya yake ka. An gane ku, domin la yarkubuna fi mu'minin illa wala billah. Sai mutun ya zuba kaman sama da shekara a cikin shekara daya, sai mutun ya zuba ma yaro sama da shekara 100, amma makaranta ta addini dala 100 da zai bada a wata ba zai iya bada ba, sai dai a maido dan gida. Wanda dala 100 a wata a shekara nawa ne mutum zai bada? Jika 6 ne kadai. To can yaje ya zuba jika 100, nan jika 6 ya kasa zubawa. Wanda kuma tushen jin daɗi na rayuwa ta nan duniya da makoma lahira yana karkashin ita wannan makaranta islamiyya ta addini. Dan anan ne za a karantar da danka ibada, a karantar da shi halaye nagari, a bashi tarbiyya, a nuna masa girman ubangijin shi, a nuna masa ya zamanto mutumin kirki, ya amfani kanshi, ya amfanar da al'umma. Wallahi hanya ce daya daya, duk wanda ya kuskure mata ba yanda za a yi mutum ya zamanto nagari. Wannan hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da ita, karantarwa bangaren abin da ya shafi alqur'ani da sunna, ita ce hanyar daya zamanto nagari. In ya zamanto nagari zai san haƙƙin ubangijin shi, ya san haƙƙin mahaifin shi, ta nan zai san kimar ka, ya san darajar ka, ka amfana da shi amfani wanda yake baya da iyaka. Kana raye wannan daya amfanar da kai bayan mutuwar ka, shine zai yi ta aikata ma ayyuka na alkhairi da dan ya tarar da kai. Domin duk wanda bai zama nagari yaya za a yi tuna mahaifansa ma yi musu addu'a? Bayan da za a yi, saboda me yasa? Bai san haƙƙin mahaifin shi ba. Shi kwa da in dai ya zamanto nagari, duk abin da zai aikata na alkhairi mahaifin shi suna da kamashi, saboda su ne sababin samuwar shi a duran ƙasa. In makaranta ka je suna da lada, in sallah kai suna da kamashi, in azumi kai suna da kamashi, in ambatan Allah kai suna da kamashi, duk abin da zaka yi na alkhairi suna da kamashi. To shine yace wa waladan salihan tarakahu, manzo Allah yace da ɗa nagari, wato da mutun ya bari, kenan mun samu biyu. Na uku sai yace aw musahafan warathahu, ko kuma wani littafi, ma'ana alqur'ani da ya gadar da shi. Idan ka bada alqur'ani ana karantawa, to har izuwa kiyama kana da sakamakon lada. Alqur'ani ko wasu littattafai waɗanda suke na addini, an gane ko littattafai waɗanda suke na addini, ta tattun littattafai kasa ya ka bada, to wannan sadaka ce jariya har izuwa kiyama kana da lada. Haka mutumin da ya rubuta alqur'ani, kamar yadda mutanen mahaddatan alqur'ani suke rubuta alqur'ani, wanda a yau abin ya yi karanci, to idan ka rubuta wannan har izuwa kiyama yana daga cikin sadakatul jariya, kana da sakamakon lada. Shine yace aw mushafan warathahu, ko wani littafi, ma'ana alqur'ani da mutum ya gadar da shi. Muhimmanci kenan, wannan yana fa'idantar da muhimmancin yin maktaba ta musulunci, a sanya littattafai waɗanda suke na addini domin mutane su amfana. Sannan sai yace aw masjidan banahu, an gane ko na hudu kenan, manzon Allah yace ko kuma masallaci da mutum ya gina. Wanda hadisi yana cikin sahihain, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna aw kama qala, duk wanda ya gina masallaci saboda Allah, Allah yayi alƙawarin gina masa gida na musamman a aljanna. Shine yace aw masjidan banahu, manzon Allah yace ko kuma masallaci da mutum ya gina. Na biyar manzo Allah ya ce aw baitan libni sabili banahu, ko ya gina gida wato saboda bako dan wucewa, ma'ana wanda yake cikin tafiya, bako din an yi a sauki, yayi gama kwanukan shi yayi gaba, mutun ya gina gidan baki, amma sai ka darwaye unguwa gaba ɗaya ba za ka samu gidan baki ba. Karce guda, yanzu in aka ce a wannan karcen ka huddo gidan baki wanda yake na musamman, mutun yayi wakafin shi, to akwai wahala. Wanda shi ko in kai wakafin shi gida ne ka gina na baki, to wannan ba maganar ai gadan shi ba, ba maganar ka saida, ba maganar kai kyauta, ba maganar magadan ka bayan mutuwar ka su taso su ce gida nasu ne su rasa ya shi cikin gado, a gida ne na baki ka yi shi fi sabilillah. Har izuwa kiyama wannan gida ba naka bane, ba na Allah ne. Duk wani bako ya zo ya sauka, kuma kana da ladan wannan gida har izuwa kiyama. Abinda jama'a suka yi sakaki da shi, wanda galibi a yau sai ka yi bako ka rasa inda za ka sauke shi, ka rasa inda zaka sauke shi.
Sannan sai ya ce auna haran ajirahu,
wato ko wata kurama, wato da mutum ya janyo, ma'ana ka gudanar da kurama. Misali kasancewar wannan tauki ne inda ruwa yake taruwa ko idan ruwa ne, ka ja kurama ka yanka ta ta shiga daji ta je inda ruwa zai ringa zuwa mutane su ringa amfani da shi, maimakon mutane sai sun zo sun yi tafiya mai nisa su zo su dauka, sai ka tona ka ja kurama ruwa yana iske su can yana wucewa, to wannan mutum yana da lada har zuwa kiyama. Kenan a karkashin gudanar da kurama akwai gina rijiya, akwai yashi ido na ruwa domin ruwa ya ringa kukugowa. Sannan na shida ne za mu zana ko? Ha?
Yawa na bakwai shine sai ya ce au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ko wata sadaka da mutum ya fitar da ita daga cikin dukiyar shi, wato lokacin da yake cikin koshin lafiya yana raye. Kenan misali wata gona ce haka mutum ya bada ta a matsayin cewa yayi wakafinta, kamar yadda zamu iske Umar Allah ya kara masa yadda yayi wakafin gonarsa cewa a ci gaba da amfanin duk abin da ake yanka na itacen, amma yayi wakafinta kenan har zuwa kiyama. To dan haka kenan kamar abubuwa ne kusan goma sune al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya wake sai yake cewa idza ma tabnu adama laysa yajri alaihi min fi'alin ghayru ashri ulumun baffaha wa du'a'u najli wa garsun nakhli wa sadaqatu tajri wirathatu mushafin wa ribatu sagri wa hafru libi'iri au ijra'u nahri wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi au bina'u mahalli zikri. Shine yace in dan adam Allah ya masa rasuwa ba abin da yake gudana daga cikin ayyukansa da yake aikatawa a rayuwarsa, yace in banda ayyuka goma. Farko yace ulumun basaha, ilimi da mutum ya karantar ya yada shi a cikin jama'a, ilimi na addini. Abu na biyu sai yace wa du'a'u najli, da addu'a ta dana gari da yake masa. Na uku sai yace wa garsun nakhli, wato da dasa dabino, ma'ana ba dabino kadai ba, duk wata itaciya wadda za a amfana da inuwarta ko za a amfana da ƴaƴanta, in mutum ya dasa itaciya to sarka ce jariya har zuwa kiyama. An gane ku, domin yana daga cikin hadisin, yana cikin Sahihu Muslim hadisin Jabir Allah Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ma min muslimin yagrisu garsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yawmil qiyama. Manzo Allah yace babu muslimin da zai dasa wata itaciya ko ya shuka wata shuka, dan adam ya ci ko wata dabba ko wani kwari, face yana da ladan sadaka har zuwa kiyama. To shine anan yace wa garsun naqli, kenan da dasa dabino, sai ya ce wasadaqatu tajri, yace haka nan ita ma sadaka wato tana gudana. Kenan abinda mutum ya hudda na dukiya a rayuwarsa yayi wakafinsa. Sannan sai ya ce wirasatu mushafin, na biyar kenan gadar da alqur'ani, mutum ya ba shi sai alqur'ani ya bada a ringa karantawa ko ya rubuta alqur'ani a ringa karantawa ko wani littafi na addini. Sannan sai ya ce waribatu sagri, wato da dako na kafa wadda ake tsoron makiya za su kawo ma jama'a farmaki, domin ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya mutu yana dako gadi, manzon Allah ya ce ladan shi zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Wanda akan kawo sojojin musulunci a sanya su gadi su ringa gadin gari iyaka, dan kada makiya su kawo farmaki ga jama'a ta mu'minai, to duk wanda ya mutu a wannan hali ladan shi zai ci gaba da gudana, duk wani aikin shi da yake aikatawa zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Sannan na bakwai sai ya ce wa hafru li bi'ri, wato da gina rijiya au ijra'u nahri, sai ya ce ko kuma janyo kurama mutum ya gudanar da ita. Sannan na tara sai ya ce wa baitul lil garibi banahu ya'wi, tara ne nan ya hada su da ya bambanta su, gina rijiya da janyo kurama ya bambanta su.
sai yace wa baitul lil garibi banahu ya awi, wato da gidan baki da mutum ya gina baki suna sauka. Sannan na goma sai yace au bina u mahalli zikirin, ko kuma gina wani mahalli wanda yake na ambatan Allah. Yana daga cikin mahalli na ambatan Allah shine masallaci ko makaranta. Masallaci ko makaranta duk inda za a ce wuri ne na ahadu a ambaci Allah, to wannan yana daga cikin sadaqatul jariya har zuwa kiyama. Shune dai a takaice anan malamin ya zo da wannan hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Kenan hadisin yana fa'idantar da mu cewa waqafi yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya shar'anta, wanda kuma a farko a musulunci farkon wanda ya waqafi shine Umar, Allah ya kara masa yadda. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yadda, na faɗa asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar, Allah ya kara masa yadda, ya samu wata gona a birnin Khaybar. An gane ko gona ce ya samu a can birnin Khaybar. Khaybar gari ne na Yahudawa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu farmaki na yaki a shekara ta 7 da hijiransa aka je aka ci su da yaki. Wanda in an ci gari da yaki, duk abin da aka mallaka, duk abin da aka samu na gidajen da gonakan, to wannan za a raba su a matsayin ganima. To Umar, Allah ya kara masa yadda, ya samu wata babbar gona a nan Khaybar. Fa ata annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yasta'miruhu fiha, sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman shawara da umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya dace ya aikata da wannan gona. Wanda a nan za mu fa'idanci cewa idan Allah ya hore maka dukiya, kana son zaka yi wani aiki na alkhairi, to ka je ka tambayi masana me ya kamata a ce nayi. An gane ku? Me ya kamata a ce nayi, ba kai gaban kanka ba kawai abinda ra'ayinka ya baka kai. So da yawa zaka yi wani abu na alkhairi, amma sai ya zamanto amfanin shi kadan ne. Ga abinda jama'a suka fi bukata, wanda in kai ladanka zai fi gudana har zuwa kiyama, kuma za a yi amfana da shi. Dan haka anan Umar yazo ya nemi shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, yace na samu wata babbar gona a birnin Khaybar. Lam usib malan qabbu huwa anfasu indi minhu, yace wallahi da dai ban taba samun wata dukiya mafi tsada, mafi kima, mafi daraja a gona sama da wannan gona. Yace ya Rasulullah, me ya kamata a ce nayi da ita? Wanda a wannan gaba za mu gane cewa in zaka ba Allah wani abu, to ka tankade, ka rauraye, ka zabi tacecce abinda kuma ka fi so yafi kima a gonka, ba sai abinda baka so ba shi zaka ba Allah. Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiqu walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna allaha ganiyyun hamid. Shine yace huwa anfasu indi, yace wannan dukiya ya Rasulullahi, wallahi ita tafi daraja, tafi kima, tafi soyuwa a gona sama da duk wani abu da na mallaka. Fa qala, sai manzon Allah yace masa, in shi ita in ka so habasta aslaha, manzon Allah yace ka tsaye da asalin dukiyar, ma'ana kai waqafinta, wata sadaqata biha, kai sadaka da duk abinda za a dauka na amfani ƴaƴan itacen ya zamanto sadaka ne fi sabilillahi, ka tsida ita wannan gona. Ala, sai yake cewa fa tasaddaqa biha Umar radiyallahu anhu, Umar, Allah ya kara masa yadda, sai yayi sadaka da wannan gona, ya maida ta waqafi. Dama yana daga cikin sigogin da ake yin waqafi, duk dukiyar da kace habastuha, na tsida wannan dukiya, ko waqamtuha, ko kuma tasaddaqtu biha, ko kace wato wannan abbatuha, ko kace haramtuha, wannan to duka lafazi ne a bayyane wanda yana tabbatar da cewa ta rige ta zama waqafi. Shine fa tasaddaqa biha Umar radiyallahu anhu, Umar yayi sadaka da ita wannan gona, annahu la yuba'u asluha, cewa ba a sayar da asalin ta kenan, ba maganar a sayar da wannan gona. Wala yurafu, kuma ba maganar a gada, ma'ana magadan shi ba maganar su taso su ce gadan su ce. Wala yuhab, kuma ba a kyauta da ita.
fatasaddaqa biha fil fuqara Umar yayin sadaka da amfanin wannan gona game da talakawa cewa duk abin da aka dauka na amfani to a sarrafa shi ga talakawa wa fil qurba da dangin shi waɗanda suke na kusa da shi an gane ku dangin shi Umar kin waɗanda suke makusantan shi wa fil riqabi haka nan game da bayi kenan a fansu bayi a saida amfanin gonar a sayo bayi a yantar da su an gane ko kuma a basu su ma bayi a ringa basu suna ci wa fi sabilillahi haka nan a sarrafa ga hanya ta daukaka addinin Allah shine jihadi da duk wani abu wanda zai sa addinin Allah ya ci gaba wa bin sabili da bako dan wucewa shi ma a dauka a bashi wa baifi wato da bako da ya kawo bakunci shi ma a dauka a bashi in aka ce ibnu sabil wanda yake kan hanyar wucewa guzuri ya yanke masa ko kuma yana da bukata to a dauka a bashi haka nan wanda ya zo a matsayin bako ya sauka shi ma a bashi anan Umar kenan ya ayyana fuskokin da yayi wakafi da wannan gona kenan duk abin da aka samu na amfani to ga hanyoyin da za a sarrafa sai yace la juna habalai fi alaman waliha ga wanda yaji kunci kula da gonar hanya akula minha bil ma'ruf yaci wani abu daga ƴaƴan itacen amma da halin kyautatawa abinda al'ada ta gudana an gane ko bakin gulgudu ba tare da wuce iyaka in kai kake kula da gonar a hannunka aka damka ta to ba laifi kace wa yudima sadiqan kuma ba laifi ya ciyar da wani abokin sa mabukaci sai yace ghayra mutamawwilin malan yace amma fa wanda ba zai maida abun dukiya shi wanda aka ba ya kula da ita kenan ba laifi ya ci amma fa matukar ba zai maida abun ya zama nashi ma'ana yayi ta mallakar abu ya zamanto ya maida dukiya ce ya ringa tarawa in dai ci ne wanda yake na bukata to shi ma wanda ya mallaki wanda yake kula da gonar ba laifi ya ci hadisi ne muttafaqun alaihi lafazin al-imam lafazin kuma na al-imam muslim ne a wata riwaya ta al-imam al-bukhari sai yake cewa tasaddaqa bi asliha la yubahu wa la yuhab Umar yayin sadaka da asalin gonar kenan yayin wakafinta la yubahu cewa ba a sayar da ita ba wala yuhab kuma ba za a yi kyauta da ita sannan kuma bugo da kari wala yuras kamar yanda yake cikin wace riwaya ta al-Imam Muslim kuma ba maganar agada magada su ce ta su ce su raba agado kamar yanda yau masallaci kun taba gani an raba shi agado ko makaranta in dai ka bada ta fi sabilillahi ba magana a sanya ta agado an gane ku in dai makaranta ce kai saboda Allah to ba maganar a sa gado in ku aka sa ta a gado to wannan haramun ne in dai mutun ya riga ya bada to wannan makaranta ce har izuwa kiyama ta Allah ce amma na araba ta a bada ta gado haramun ne sai yace walakin yunfaqu samaruhu maza Allah yace sai dai wato a ciyar da ƴaƴan itacen kenan ga waɗanda aka ayyana cewa an yi wakafin saboda su fa'idar zawwa da wannan riwaya ta Imam Bukhari domin tabbatar da cewa wannan hadisi ne wannan riwaya ce kenan lafazin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na cewa wala yuras wala yu annahu la yubau asluha wala yuras wala yuhab ba a sayar da asalin abin da aka yi wakafi in makaranta ce kai ko masallaci ne kai ko gidan baki ne kai ko wata gona ce kai wakafi ko wata rijiya ce ka gina kai wakafinta to ba maganar a sayar da ita sai dai kawai a ci gaba da amfana da abun kenan abun yana nan ainihin shi yana nan har izuwa kiyama shine ce walakin yunfaqu samaruhu sai dai za a ci gaba da ciyar da wato ƴaƴan itaciya sanan hadisi na ƙarshe a ba kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin yin wakafi kenan mutum yayi sadaka da asalin abun sannan kuma a ci gaba da amfana da abun har izuwa kiyama sanan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Umar Allah ya yadda da shi akan karbo dukiyar zakka a gun mawadata an gane ko wanda wannan shine asali shugaba yana da wakilai wanda yake tura su gun mawadata a yi lissafi a yi kididdiga a fitar da abin da yake na haƙƙin Allah a tattara a bashi ya kawo ma shugaba a tattara domin ya sarrafa su inda ya dace to shine Umar Allah manzo Allah ya tura shi a matsayin wakilin shi ne ya karbo zakka Umar sai ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane uku fa sun hana zakka. Farko akwai Ibnu Jamil. Na biyu akwai Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na uku akwai Khalid Ibnu Walid, wanda karma manta hadisin ya gabata. Manzon Allah sai yake cewa ku san da cewa shi Ibnu Jamil ba komai bai sa ya hana zakka dan kasancewar dadi, wato matalauci ne, mabukaci ne, Allah ya wadatar da shi. An gane ko? Wannan kenan wato zargi ne a bisa fuska wadda take ta yabo. Ba komai bai sa ya hana zakka dadi talaka ne, Allah ya wadatar da shi. Kaga duk wanda ya zamanto da kana talaka, Allah ya wadatar da kai, ai kai ya kamata a ce farko ka dauka ka bada dan godiya ga ubangijinka. Sai yake cewa shi ku Abbas, manzo Allah ya ce ni na dauki nauyin fitan masa da zakka ta shekara da ma shekarar da za ta zo, manzo Allah ya ce ni zan bada. Wanda wannan yana nuna mana halaccin wani ya dauka, ya dauki zakka a madadin wani. Kenan mutun ya lissafa dukiyar shi, in ya lissafa abin da ya kama na zakka kai sai ka dauka ka bada. To manzo Allah ya dauki nauyin fitar ma Abbas zakka ta shekara biyu. Sai yace fa amma sine, sai yace al hadis, ma'ana ka cika hadisin. Sai yace wa fihi, a cikin hadisin, fa amma Khalid, manzo Allah yace kusan da cewa shi Khalid ibn al-Walid, faqad ihtabasa adra'ahu, tabbas wato yayi waqafin, yayi hubusin wato silkensa na yaki, wa a'ata dahu, da makammansa na yaki. An gane ku? Ma'ana kan dawakai, kan takuba, kan menene duka, wato yayi tanadin su, wato yayi hubusin su fi sabilillahi, domin yaki na daukaka addinin Allah. Shi Khalid ibn al-Walid a madadin zakkar da ya mallaka, dukiyar da ya mallaka, to sai ya ware dawakai waɗanda suke na yaki, dawakai da wasu makamman shi na yaki da silke na yaki, duk ya saya sai ya tara su a matsayin cewa su ne zakkar shi, yayi hubusin su. Manzo Allah ya ce shi ma ga uzurin shi kenan, dan ya hana zakka ga inda ya hudu zakkar shi. Kaga a nan yayi waqafin waɗannan makammai da waɗannan dawakai a matsayin cewa waqafin su ne fi sabilillahi. Kenan wannan yana nuna mana hatta da dabobi mutum yana iya yin waqafin su, ba sai gida ba sai gona ba, da abin da ya kama da haka. Kenan hatta da wani abu wanda ake hawa mutum yana iya yin waqafin shi saboda Allah, kuma ladan shi zai ci gaba da gudana har zuwa kiyama. Dan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu gadar kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.